sashin Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 21, 25 da kuma 16. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kamata da ce kai tsaye ta tushen FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai radio amfani sarauniya fara'a nomad da lord da kuma niya ha kuma ana iya kama mu a radio alpha radio dake kuma su na kasar Ghana kana masu son su kama mu a na'urar computer ko suna iya samu mu akan voahausa.com ko kuma sashin hausa.com Masare assalamu alaikum barkanku da saduwa da ku yau juma'a 13 ga watan Oktoba na shekarar 2017 Ladan Ibrahim Aiwane daga nan birnin Washington DC tare da Baba Yakubu Makeri da ma sauran abokan aiki muke farin cikin daukan dawainiyar ka muku shirin a daidai wannan lokacin kuma a cikin shirin za ku cewa sayar da yara a Kaduna ya koma kamar yadda ake sayar da gida
a yanzu haka maganar nan da nake maka akwai yaran da aka sayar daga 400 mafi tsananin kuɗi kenan har zuwa 80,000
ha kuma gwamnatin tarayyar Najeriya tana hasaran kuɗaɗe sama da dala biliyan 13 sakamakon watsi da wasu ayyukan da ta fara yi a wani lokaci can baya
zaka ga gwamnati ta rungun ayyuka da yawa wanda ta san ba ta da kuɗin da za ta kammala su saboda al'umma su yi ta jira suna ce a gwamnatin kaza za ta yi mana kaza
Haka kuma za mu kawo muku rahoto daga Jamhuriyar Nijar akan yadda gwamnatin kasar ta ce ta himmatu wajen yaki da wutan daji sai Mahmud Lalo ya shigo da shirinsa na duniyar Amurka. Kana daga bisani mu kawo muku sakonnin da ku masu sauraro kuka aika mana amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a. Ga labaran duniya. Biyo bayan kiraye-kiraye da ake da kawayen Amurka na kudda-kud da wasu jami'an gwamnatin sa suke masa akwai alamar shugaban Amurka Donald Trump zai yi watsi da kiran da ake masa a yau Juma'a ya dakatar da yarjejeniyar shekaru biyu wadda aka kulla akan shirin makamai na nuclear na Iran ya ci gaba da bayyana sabon mataki da zai dauka akan Tehran da sanyin safiyar yau Juma'a fadar White House ta bada sanarwar cewa bayan shawara da tawagar tsaron kasar ta amince da wannan sabon tsari akan Iran Wakilan majalisar dokoki sun ce tun da yake Trump ba zai aminta da wannan yarjejeniya da ake kira shirin haɗin gwiwa mai inganci ba to kuma dai ba zai nemi majalisun su yi ƙarin wani takunkumi akan Iran ba Shugaba Trump ya nuna tsananin adawarsa ga wannan yarjejeniya amma kuma babu wata kokarin mataki da yake dauka na sokewa ko kuma barin wannan shirin inji wani wakilin majalisar dattawa na Democrat kuma mamba na committee hulɗan kasashe na waje da ake kira Senator Chris Coon inda yake fadawa talabijin MSNBC tun shekarar 2015 da aka da wakilai guda biyar na Iran na dindindin a kwamitin sulhun majalisar dinkin duniya da kungiyar tarayyar turai suka tabbatar da wannan yarjejeniya shugaba Trump yake nuna adawarsa ga wannan shirin
Wasu ma'aurata 'yan ƙasar Amurka da Canada da 'ya'yansu uku sun bar ƙasar Pakistan sun tafi Burtaniya bayan sun kwashe shekaru biyar 'yan Taliban suna garkuwa da su bisa wani tsegumi da ta samu daga ma'aikatar leƙen asirin Amurka rundunar Pakistan ta ceto Cortland Coleman 'yar Amurka da mijinta Joshua Boyle dan asalin ƙasar Canada daga yankin ƙabilar Kuram kusa da iyakar Afghanistan a shekarun jiya Laraba Coleman da Boyle sun bata ne a wani balaguro a Afghanistan a shekarar 2012 daga bisani 'yan Taliban na Afghanistan suka dauki alhakin yin garkuwa da su kungiyar ta fitar da wasu hotunan bidiyo guda biyu na waɗanda aka yi garkuwa da su yayin da suke hannunsu sun buƙaci a sako musu 'yan uwansu da suke gidan yari a wata musaya da Boyle da matarsa yayin da ake garkuwa da su waɗannan ma'aurata sun haihu 'ya'ya uku da aka ceto su tare
waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC Shahararren ɗan wasan ƙwallon ƙafan nan George Weah da mataimakin shugaban ƙasar Liberia Joseph Boakai su ne suke kan gaba a yayin da ake ci gaba da kirga ƙuri'un zaɓen shugaban ƙasa a Liberia sai dai jami'an hukumar zaɓen sun ce kashi uku cikin huɗu ne aka kirga ya zuwa jiya Alhamis kwana uku kenan bayan zaɓen. Mutanen ƙasar sun kada ƙuri'arsu ne a ranar Talata kuma wannan shine karon farko da wannan ƙasar ta Afirka ta Yamma take mika mulki zuwa ga wani shugaba da aka zaba ta hanyar demokradiyya tun bayan sama da shekaru 70 sai dai jam'iyyar Liberty ta buƙaci hukumar zaben ta dakatar da kirga ƙuri'un saboda ta gano wasu magudi da sata da aka tafka a zaben. ‘Yan ƙasar Liberia sun yi zaɓen ne don zaɓo wanda zai maye gurbin shugaba Ellen Johnson Sirleaf, wacce ta samu kyautar zaman lafiya ta Nobel, kuma mace ta farko da aka zaɓe ta a matsayin shugaban ƙasa a nahiyar Afirka, wacce take barin gado bayan ta yi wa'adin shekaru shida sau biyu.
Aƙalla ‘yan sanda sun kashe masu zanga-zanga biyu a yau Juma'a a yammacin ƙasar Kenya, yayin da suka kai samami akan wata tashar ‘yan sanda da makaman gona da duwatsu, a cewar ‘yan sandan. Shugaban ‘yan sandan Bondo Paul Kiari ya ce an harbe wasu ‘yan zanga-zangan guda uku a ƙauyen Siya, amma ba a kashe su ba. An gudanar da zanga-zanga a yau Juma'a a babban birnin ƙasar Nairobi da Mombasa da Kisumu. ‘Yan sanda sun yi amfani da hayaƙi mai sa hawaye a kowane birni don tarwatsa masu zanga-zangar. A jiya Alhamis, ministan harkokin cikin gida Fred Matiangi ya ba da umarnin hana zanga-zanga a waɗannan birane, inda ya fito ƙararrai ce akwai haɗarin faɗawa cikin rashin zaman lafiya. Duk biranen uku wurare ne da madugun jam'iyyar adawa Raila Odinga ke da rinjaye, wanda ya sance kansa daga zaben zagaye na biyu da za a yi a ranar 26 ga wannan watan na Oktoba, saboda hukumar zaben kasar bata canza jami'anta da yake zargin sun shirya makudi a zaben na farko ba. Labaran duniya ke nauka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka. To bari mu fara rahoton da ke cewa sayar da yara a jihar Kaduna ya koma tamkar yadda ake sayar da gyada. Ga Isa Lawli kar da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Gwamnatin jihar Kaduna ta ce ta daura damarar daura duk wanda ya dauki aniyar sayar da yara a matsayin sana'a a jihar ta Kaduna. Da take jawabi game da kaddamar da gangamin kare ƴancin yara a jihar Kaduna, kwamishiniyar mata ta jihar Kaduna Hajiya Hafsat Muhammad Baba ta ce binciken da ma'aikatarta ta yi dai ta tabbatar da cewa ana saye da sayar da yara a jihar Kaduna.
To abin da nake nufi shine tunda na zo kan wannan kujera gaskiya watan akwai yaran da ake cinikayyar su a jihar Kaduna ana sayar da su. Yanzu haka magana nan da nake maka akwai yaran da aka sayar daga 400,000 mafi tsananin kuɗi kenan har zuwa 80,000, kuma akwai iyayen da ma muka kama wanda a gabana nan ta zo ta ce da ta kashe gara ta sayar da yarta 100,000, kuma wannan dan Ghana shi ma watan ba ma dan Najeriya ba ya sayi yara guda uku, ɗaya ya saya 400,000, biyun kuma ya sayi su 350,000. Sannan kuma akwai wadda muka kama ita ma ta sayi, tana sayin maza jarirai 200,000, sannan in mace ce 150,000, watan kowa akwai farashin shi kenan. To sai muka ga cewa abin yana ƙara yin yawa a jihar Kaduna. Da muna jin shi a wani sassa na Najeriya ne, amma yanzu sai muka ga cewa ya zo arewaci kuma ya zo Kaduna. To shi yasa muka mai da kaimi akai, muka ga cewa watan lokacin saye da sayarwa na bayi ya wuce. To amma ya za a ce yanzu jariri wanda ya kamata ka kare hakkin shi, ka kiyaye shi, sannan a ce iyaye ne ma su da suka dauki ciki suka wahala wurin nakuda su suke sayar da ƴaƴansu saboda kawai ba sa san su. Watan an daina ma jefarwa mutsunta, sai dai kawai a dinga faman sayar da su. To akwai yaran da muka Allah ya taimake mu muka kokwato su waɗanda aka sayar din, kuma yanzu haka akwai waɗanda muke kotu tare da su.
To ko gwamnatin jihar Kaduna ta yi binciken gano shin ko safarar waɗannan yara ake ko koyanka su ake a asiri?
To gaskiya waɗansu suna cewa a dan ba su taɓa haihuwa ba ne shi yasa suka saya, sannan kuma waɗansu mun gano cewa na safara ne, domin idan suka kaman watan kai sari ne anan sai ka je wani wuri kuma ka sayar ka ci riba. To kuma shi yasa ma muka dakatar da irin mutanen da suke zuwa suna karɓan yara su ce kaman ba su taɓa haihuwa ba su tafi da su ƙasar waje, domin ya kamata a ce gwamnati ta sa idanu ko da ka karɓi yaran nan ta duba ta tabbatar da lafiyarsu da ingancin inda ake rike da su. To amma sai muka ga cewa yawancin yara ana daukar su ana tafiya da su ƙasar waje, sai muka kuma binciken mu ya gwada cewa ana sayar da sassan jikin su. To shi yasa kaman mu jihar Kaduna a gwamnatice mun dakatar da irin wannan sa hannu a tafi da yara ƙasar waje. A nan ciki din ma mun dakatar tukuna kwanan nan duk muka gama tsaftace da daukan yawan duka gidan marayu da muke da su, domin su kansu gidan marayu ma mun ga cewa akwai inda ake amfani da irin wannan ana sayar da yara kuma ana saya.
Wasu za su ce kun gano irin cinikayyar da ake, misali cinikayya ce tsakanin mahaifiya ko mahaifi da wanda zai siya ko ko akwai wani guri da sukan hadu ne wanda kila za a ce in kana san yaro zaka je guri kaza
to gaskiya cinikai da muka fara ganowa shine akwai irin asibitoci masu zaman kansu a nan jihar Kaduna wanda wata ita matar abin da take yi shine idan yara sun yi ciki wanda ba sa so to maimakon siyar ta kan kai su wannan asibitin suna da kamar yarjejeniya da wannan asibitin idan yarinya ta haihu in mace ce sai ta saya 150 in kuma namiji ne sai ta saya 200 sannan kuma akwai yaran da shi dan gane din ne ya saya wanda shi ma kuma wani asibiti ne a Zaria wanda yaje can ya saya kaman su a asibitin suna ce mana wai ai idan mata masu zaman kansu suka yi ciki ba sa so to shine sukan dauki wayannan yara su sayar to su ma kansu irin wayannan asibitoci yanzu akwai hadin gwiwa da muke da ma'aikatan lafiya wanda shi kanshi mai girma gwamnati ya bada umarni duk wani asibiti wanda yake zaman kanshi din a duba a gani shin wani abubuwa suke yi domin wannan baya cikin ka'ida a ce ka bude asibiti kuma kana amfani da shi wajen saya da sayar wani yara
haka nan commissioner matan jihar Kaduna Hajiya Hafsat Muhammad Baba ta ce idan majalisar dokoki ta amince da dokar nan ta kare yancin yara to za a dauki mataki mai tsanani ga dukkanin masu sana'ar safara ko kama yara su sayar da su
gaskiya in aka saka mana hannu zamu ji dadi kuma su kan su yaran za a ba su matuƙa kariya sannan kuma idan aka ci zarafin nasu alhamdulillah ko wani ne ma ci zarafin su zai san cewa doka za ta yi aikin ta yanzu haka ma maganar da nake maka akwai takardun da zamu kai nan a council executive council kenan wanda dama muna ta faman kaiwa wannan takardun domin saboda executive council su duba su gani irin kuke-kuken da duk muke da shi da kuma yanda za a sa hannu a kuma gyara duk wayannan dokoki da muke da su da kuma policies da muke da su
Isa Lol Ikara murar Amurka daga Kaduna a Nigeria
To daga Kaduna sai Lagos inda Babangida Jibrin ya aika mana da rahoton cewa ayyukan da aka fara ba kare ba na gwamnatin tarayya sun kai 12,000 a duk fadin tarayyar Najeriya wanda wannan ba karamar hasara bace ga kasa ga Babangida Jibrin da karin bayani a cikin wannan rahoton
daya daga cikin manyan ayyukan gwamnatin tarayyar Najeriya da yake kaurin suna wajen rashin kammala shi dai shine kamfanin sarrafa karafa na kasa dake garin Ajakuta a jihar Kogi kamfanin da ko a kwanan nan sai da gwamnatin Najeriya ta kafa mishi wani kantoma na musamman da zai kula da ayyukansa a shirye-shiryen da gwamnatin ke yi na kwace kamfanin daga hannun yan kasuwa waɗanda aka sayar musu da kamfanin a can baya to ko me ke haifar da matsala dan rashin kammala ayyuka na gwamnatin Najeriya a ƙasa tambayar kenan da naiwa injiniya Abubakar Haruna na kamfanin ZBCC dake jihar Kebbi
yana allake da siyasa amma nan ya danganta ga rashin kuɗi saboda halin siyasa misali zaka ga gwamnati ta rungun ayyuka da yawa wanda ta san ba ta da kuɗin da za ta kammala su saboda al'umma su yi ta jira suna ce a gwamnatin kaza za ta yi mana kaza za ta yi mu kaza za ta yi mana kaza har lokacin ta ya zo ya wuce ta fara aiki ba ta iya karasawa ba saboda ba ta da kuɗin da za ta karasa su ta ɗauki wannan aiki ba tare da cikakken la'akari da kuɗin da take samu daga gwamnatin tarayya ba ko kuma rabenu da ita take generating a cikin kasar ta
to ko wani irin illa rashin kammala irin wayannan ayyuka ke da shi ga tattalin arzikin kasa ga dai Dr. Dauda Muhammad wani masanin tattalin arziki a Jami'ar Bayero dake Kano
to rashin kammala shi akan lokaci ya da illa ta fannoni da yawa na farko illan shiga gwamnati kaga yana wargatsa tsare-tsaren da gwamnati ta yi musamman na kasafin kuɗi saboda kuɗin da aka kayyade na wannan aikin idan aka kasa kammala shi kuma idan ka duba za ka ga a kasuwanni akwai hauhawan farashin kayayyaki to idan ya dauki lokaci za ka ga wannan aikin hauhawan farashin kayayyaki ya shafe shi an samu gwamnatocin baya sun zo sun tarar da ayyukan da ba a kammala ba wanda kuɗin kammala su ya linka kashin ya da har kashi 200. A ta bangaren kuma su al'umman shi ma yana da illa, saboda zaka ga cewa su al'umman an dakata ko kuma an tsawaitar musu da samar da wani abubuwan, yawanci yana kawo rashin aiki musamman ga kwararru.
Rashin kammala aikace-aikace na gwamnatin tarayya, kama daga gidaje, ofisoshi, hanyoyi, asibitoci da makarantu, ba wai kawai ya tsaya a gwamnatin tarayyan bane, har ma da gwamnatocin jihohi. Fiye da shekaru biyu da suka gabata dai, 'yan Najeriya sun yi ittifakin cewa sabuwar gwamnati mai ci yanzu za ta taimaka wajen kammala irin waɗannan ayyuka da ke sassa daban-daban na Najeriya. Sosai dai kuma fiye da shekaru biyu bayan hawa kan karagar mulki na wannan gwamnati, har yanzu akwai ayyuka a sassa daban-daban na Najeriya da har yanzu ita ma gwamnatin ta dauko hanyar kammala su ba, ballantana ma a yi maganan kammalawan. Babangida Jibrin.
Ai mulki ni kima ce ta Allah, sannan shi ne hanyar halaka, in kai adalci shugaba to Allah za ya saka.
To a can jamhuriyar Nijar ko wutan daji ne ke addaban wasu sassan kasar, har ya sa samar da ayyukan noma na wahala, abinda gwamnatin kasar ta ce ta daure aniri ganin karshen sa. Ga tamar abare da karin bayani a cikin wannan rahoton.
Hukumar gandun daji ta kaddamar da ayyukan yaki da wutar daji kimanin kilomita 10,011 ne za a kare a cikin ƙasa, wanda zai ɗauki kimanin kuɗi miliyan 570. Kanal Almajir Mamman Badamasi shi ne darakta na hukumar gandun daji ta jiha Damagaran.
Saboda a yi maza a kare ɓanna ta wutar daji, gwamnati wannan ta ce to da an ƙare ruwan shifka ta kamata a ta yi a fara wannan aiki. Da ruwa ana dibin da yake ruwa sun kare aji a fara wannan aiki. Bana shi cikin jihar Damagara abun da muke dibi wanda gwamnati za ta shi wajen kilometa 2,000 wanda gwamnati ita zanka da za ta yi. Bayan haka nan kuma akwai masu hannu da shuni wanda suke da hawa gwamnati. Akwai wannan proje PRAPS sabu wannan na Ilebari, shi ma yana nan zai da hawa gwamnati za a yi wajen kilometa wajen 850. Kuma akwai wasu kamar su CCA, su wasu proje suna nan suma da gwamnati ya fara suna nan suma za su daha mu gwamnati ba. Bangaren gwamnati wajen fiye da kilomita 2,000 za a yi a cikin kasar da ma'a shi ne jihar Zanda. A cikin kasa kilomita 10,100 ya kaɗe za a yi a cikin kuɗi shi ya kama miliyan 570.
Ayyukan sun hada da saka shinge, wanda wata hanya ce ta samar da abincin dabbobi.
Kenan in wuta ta tashi ma ga daji, in akwai wudunan hayu da ka wuta ta kawo daidai wannan wurin tunda an nome shi ya koma ta su babu hakikin hanya, sai wuta ta tsaya. In an mun kai kilometa guda yana kare fiye da eka 30 na ciyawa. Kuma eka 30 na ciyawa ko mun dauki eka muna son kamar misali lisahin mu, ko a eka guda ana samun ton guda na ciyawa. In an kai kilometa guda ton 30 ake karewa na ciyawa daga konewa. In an kai kilometa 2,000 nawa kenan, ton 30,000 za a karewa na ciyawa. Wannan wuta daji wannan aiki da ake yi ba dan kadan bane.
Muhimmancin wannan aiki da za a yi zai taimaka a cikin tafiye-tafiyen da matasa ke yi, inji Kanal Almajir.
Wannan aiki da ake yi yana da muhimmanci da na daya ana yaki da talauci. Ka kare aikin kona kuma ga aiki in gona sai ka take shi. To zo kai aiki gwamnati duk abinda gwamnati da masu hannu kai biyan kilometa shika 50. In mutane suka zo mutum goma na mutum biyar suka yi kilometa guda, abinda za a kilgawa a ba su jikka 50. An yi yaki da wutar daji, an yi yaki da talauci, an hana kuma matasa na ƙauye su gudu su ta neman aiki. Muna dibin daga nan har zuwa watan 4 wannan aiki duka za a ci gaba da shi. Daga tun daga Oktoba, Novamba, Disamba har Janbi ma ana ci gaba da wannan aiki. Su kuɗin da ma gwamnati ya kawo sai aji. Da ka ƙara aikin ka tunda shi ka san masu wannan aiki ba ma'aikatan gwamnati ba ne. Suna so in sun kai aiki yau ma in sun kai aiki a biya su sai su biya mura su biya bukatunsu. Kenan da ka ƙara shi in ka ce kuɗin ka kaso sai aji ɗaya kilgaji ka 50 a baka kuɗin ka ta kashe shi anan.
Tamar Abari, muryar Amurka daga Damagaran a jamhuriyar Niger.
To har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Mu yanzu na agogo ce karfe 11 da rabi da minti 18. Ga kuma shirinmu na gaba.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar Amurka. Shirinmu na wannan mako zai dubi ne kan wutar dajin da ta mamaye arewacin jihar California. yayin da ma'aikatan kwana-kwana ke kokarin shawo kanta ya zuwa lokacin hada wannan rahoto. Sunana Mahmud Lalo. A daidai lokacin hada wannan shiri, wutar dajin da ta karaɗe arewacin California na ci gaba da ruruwa. Sanadiyar iska da ke kadawa lamarin da ya tilastawa dubin dubatan mutane ficewa daga muhallansu. A ƙaramar hukumar Sonoma da ke California, wutar dajin ta yi ta ruruwa a unguwanni har da magunakin jama'a, kuma hukumomi na ci gaba da nuna damuwa domin kada iska ta sauya akalar wutar zuwa yankunan da bala'in bai shafa ba. Dave Larson da ke zaune a unguwar Glen Ellen ya yi ta maza ya koma gidansa domin ya cici kyanwoyinsa, sannan ya duba ya ga ko gidajen makwabtansa na nan daram.
It was as light as day because the fire was so big behind my house. I had intentions of staying and fighting the fire, but
wutar ta sa ko ina ya haske kamar tsakar rana saboda irin girmanta. Musamman a bayan gidana, na yi tunanin tsayawa na kokarin kashe wutar, to amma akwai curin wuta da ke faduwa kamar girman akwati. Saboda haka sai na dauki muhimman abubuwa kamar katin shaida da passport dina, sannan na kwashe sauran lokaci ina neman kyanwoyina, na kuma yi nasarar samun daya. Sai na shiga mota na fice. Sa'o'i uku bayan da na dawo, sai na tara komai ya kone. A wuri na wannan kamar an saki makamin nukiliya ne. Na kwashe kwanaki biyu ina tunanin abin kamar a mafarki, amma sai na ga ba ni da komai. Aikin da nake yi kulmi ya watse. Yanzu haka kayan wanne a jikina, abin yayi bambara kwai.
Absolutely everything was gone.
Dumbun ma'aikatan kwana-kwana ne suka dunguma domin taimakawa wajen kashe wannan wuta. Amma duk da haka wutar ta ci gaba da ci. Ta ko'ina kawai ga sai kaga itatuwan wutar lantarki da suka zube. Amma abin da ma'aikatan kashe gobaran suka fi maida hankali a kai shine a dakile kananan curin wuta kafin su fadada. Captain Gordon O'Brien shine shugaban ma'aikatan kashe gobara a yankin Alameda.
We have red flag warnings for wind and
muna tura gargadi kan yiwuwar iska da kada wutar zuwa wasu yankuna. Lura da irin wutar da muke fuskanta, ana sa ran za su cinye a lokaci guda. Saboda haka ba mu maida hankali wajen dakile wutar ba, mun fi maida hankali ne wajen kare gine-gine da ke kan hanyar wutar da sauran abubuwa.
Dealing within the fire lines to stop anything else from burning.
Akalla mutane sama da 20 ne suka mutu a wannan wutar daji, sannan ba ga wasu da dama ba. A ranar Laraba ta gabata aka sake bada sabon umarnin neman mutane su fice daga wasu yankuna. Sai dai duk da barnar da wutar ta yi, Dave Larson da gidansa ya kone kurmus. Ya samu wani abun amfani a gidan nasa wanda ya gina a shekarar 2004.
One thing that I really kicked myself for not grabbing before the fire came was my grandfather's 100-year-old.
Wani abu da ya ci mun tuwa ƙwarya shine da nan manta ban dauki bindigar mahaifina ba, wacce ta kai shekaru 100, wacce kuma da ita aka harbe shi lokacin yakin duniya na biyu. Wannan abin mamaki ne. A lokacin da na batta tana kusa da wani akwatin talabijin dina wanda shi tunni na rike.
Which is also completely melted.
Tuzai dai a kwashe makonni kafin a gane ainihin irin barnar da wannan wutar daji ta yi, da kuma tsawon lokaci da za a ɗauka kafin rayuwar ta koma kamar yadda take a da, yayin da ake ci gaba da ƙoƙarin shawo kan wannan wuta ta daji a jihar ta California. To, a wani labari na daban kuma, a yau ake sa ran shugaban Amurka Donald Trump zai janye goyon bayan ƙasar ga matsayin da aka cimma ta daƙile shirin makamin nukiliyan Iran. Amma kuma ya sauye ra'ayinsa kan soke shirin. A maimakon haka, ana sa ran zai shimfiɗa sabbin tsare-tsare kan wannan yarjejeniya. Ana hasashen mai yiwuwa shugaba Trump ya bayyana cewar matsayin da aka cimma da hukumomin Washington da wasu ƙasashe biyar a shekarar 2015 ba ta kare wani muradin Amurka ta fuskar tsaro. Wannan mataki da ake sa ran zai ɗauka zai baiwa majalisar dokokin ƙasar wa'adin kwanaki 60 domin ta yi dubi ko ya cancanta a maido da takunkumin da aka saka wa Iran a baya ko kuma a'a. Da yawa dai daga cikin 'yan Republicans da 'yan Democrat ba sa goyon bayan maido da takunkumin wanda zai sa a soke wannan yarjejeniya. Kuma rahotanni sun nuna cewa akwai alamu shugaba Trump zai nemi majalisar ta maido da takunkumin. Masu haro da aka muka kawo ƙarshen shirin namu na duniyar Amurka na wannan mako, sai wani jiko idan Allah ya kai mu. A madadin lokacin waɗanda suka taimaka wajen haɗa wannan shiri, musamman ma Salihu Garba da Sarfila Hashin Gumel. Ni Mahmud Lalo nake cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
A gaida Mahmud Lalo, yanzu mun zo ga sakonnin da ku masu auroku kai ko mana.
Sakonmu na farko ya fito daga Yusuf M. Ramadan mai gombawa daga jihar Gombe, Nigeria. Ya ce assalamu alaikum muryar Amurka. Ku bani daba in bayyana ra'ayina dangane da yadda ake samun kuma baya a harkar ilimi a Nigeria. Saboda haka nake kira gwamnati ya kamata ta mai da hankali sosai akan harkar ilimin yara mata da kuma uwa uba malaman kansu. Sai kuma sako daga Alhaji Umar Forever da Adam A. Adam Gashuwa, fatan alheri, VOA Hausa gidan radio mai farin jini. Rahotanni da hukumar kula da abinci na Majalisar Dinkin Duniya ta fitar kan samun karuwar yunwa a duniya. Bir yayi kama da mutum shi kuma Hussein Abba Dambam unguwar Musankore Dambam jihar Bauchi ya ce goya masanatan mu na Bauchi Santa Honorable Isa Hamba Misau cewa ya kamata ya kawo daukiwa General Hospital na karamar hukumar Dambam domin asibitin yana bukatar daukin gaugawa sakamakon lalacewar da yi ga karancin dakunan kwantar da majiyata da fatan wannan koke ya kai ga wanda muke yi domin sa. Sai kuma sako daga Usaina Alhaji Umar Forever da Sadiya Isa Mai Kati da Jamila Yusuf Gomare Airport Maiduguri ta ce salam VOA Hausa, Allah ya sa taron da Majalisar Ministoci na Kasar Jamhuriyar Nijar ke gudanar duk ƙarshen shekara a wannan karo wanda zai mai da hankali wajen samun rangwame ga masu amfani da wutar lantarki yayi daidai da fatan sauran kasashen Afrika za su yi koyi da su. Sai kuma sako daga Maryam Aminu Kano Maida ta ce assalamu alaikum muryar Amurka, dan Allah ku bani damar isar da sakona ga iyayenmu mata da su saki al'ada su bi turbar musulmi ci a lokacin bukukuwan aure domin kyale-kyale baya daga cikin karawa aure daraja. Da ƙarshe sai wacce ta fito daga Salim Muhammad Sale da Mariola ya ce muna jinjina ma rundunar sojojin Najeriya game da nasarorin da suka samu akan ƴan Boko Haram na halaka mutane 15 hadda kuma cafke komandojin Boko Haram din a jihar Maiduguri. Allah ya ƙara baku nasara, amin.
To a gaida Abdul Aziz, yanzu kuma mun zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai, amma wannan kara a takaice.
Biyo bayan kiraye-kiraye da kawayen Amurka na kudda-kudda wasu jama'an gwamnatin sa ke yi, akwai alamar jin shugaban Amurka Donald Trump zai yi watsi da kiran da ake mai a yau Juma'a ya dakatar da yarjejeniyar shekaru biyu da aka kulla akan shirin makaman nuclear Iran ya ci gaba da bayyana sabon tsarin da zai ɗauka akan Tehran. Da sanyin safiyar yau Juma'a, fadar White House ta ba da sanarwar cewa bayan shawara da tawagar tsaron ƙasar ta amince da wani sabon tsari a kan Iran. Wasu ma'aurata 'yan ƙasar Amurka da Canada da 'ya'yansu uku sun bar Pakistan sun nufi Birtaniya bayan sun kwashe shekaru biyar 'yan Taliban suna garkuwa da su. Bisa wani tsegumi da ta samu daga ma'aikatar leƙen asirin Amurka, rundunar Pakistan ta ceto Caitlin Coleman 'yar Amurka da mijinta Joshua Boyle ɗan asalin ƙasar Canada daga yankin ƙabilar Kuram kusa da iyakar Afghanistan a shekaran jiya Laraba. Shahararren ɗan wasan ƙwallon ƙafan nan George Weah da mataimakin shugaban ƙasa Joseph Boakai su ne ke kan gaba a yayin da ake ƙirga ƙuri'un zaɓen shugaban ƙasar Liberia. Sai dai jami'an hukumar zaɓen sun ce kashi uku cikin huɗu ne aka ƙirga ya zuwa jiya Alhamis, kwana uku bayan zaɓen. Mutanen ƙasar sun kada ƙuri'ansu ne a ranar Talata, kuma wannan shine karin farko a wannan ƙasar ta Afirka ta Yamma da take miƙa mulki zuwa ga wani sabon shugaban ƙasa da aka zaɓa ta hanyar demokradiyya tun bayan sama da shekaru 70. Sai dai jam'iyyar Liberty ta buƙaci hukumar zaɓen ta dakatar da ƙirga ƙuri'un saboda ta gano wasu magudi da sata da aka tafka a zaɓen.
To madalla, da takaitattun labaran mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayan sa. Yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa, musamman Baba Yakubu Makere da ya taimaka min domin gabatar da shirin, sai Julie Gresham da ta bada umarni da injiniyan mu John. Ni Ladan Ibrahim Ayo ke cewa a cigaba da sauraron sashen Hausa, domin ko ga Usman Ahmed Kabara nan da tawagarsa za su gabatar da shirin yau da gobe. A yi sauraro lafiya.